sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel. Tare nake da Mahmud Ibrahim Kwari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. A yau ranar Lahadi 25 ga watan Yuni na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai.
Ma'aikan kungiyar sojojin haya ta wagana waɗanda suka bi jirewa umarnin shugabancin da na sojojin Rasha sun fara janyewa daga birnin Rostov na kudancin Rasha. Karar makaman artillery da aman bindigogi sun mamaye sararin samaniyar birnin Khartoum a jiya Asabar. Batun samar da sahihin man jiragen sama maras illa ga muhalli shine ya mamaye ajandar taron mako guda kan sha'anin zirga-zirgar jiragen sama da ke wakana a birnin Paris na Faransa.
Kanin labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa kasar Ghana ta fara shirin farfado da matatar man kasar tilo don farfado da tattalin arzikinta.
Gwamnati ya duba kan me za a yi bayan zai samu kudi zai samu oil a kasar Ghana. Ma'aikatan kuma wannan ma'aikacin kuma su kuma international za a kiyaye.
Haka kuma za a ji cewa hukumar alhazai ta jamhuriyar Nijar ta samu nasarar kammala jigilar maniyyacin aikin hajin bana.
Tashi da garin Makka zuwa Mina da Arafat. Kenan wannan tafiyan yana buƙatar shiri. Mun gina kwamitin ba kaɗan ba wanda kowa mun shaida musu ga abin da ya kamata ya kasar da aikin ya yi kyau.
Daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum, assalamu alaikum ga kuma cikakkun labarun. A daren jiya Asabar, mayakan kungiyar sojojin haya ta wagana waɗanda suka bi jirewa umarnin shugabancin rundunar sojojin Rasha sun fara janyewa daga birnin Rostov na kudancin Rasha. Kwamandan kungiyar Yevgeny Prigozhin ya ce dakarunsa za su koma sansaninsu domin kaucewa yanayi na zub da jini tsakaninsu da sojojin gwamnatin Rasha. Ya ce a yanzu dakarun nasa za su koma Belarus ne bayan da suka cimma wata yarjejeniya da shugaban kasar Alexander Lukashenko. Matakin ya kawo ƙarshen turjiya da ke tsakanin dakarun kungiyar da shugabancin rundunar sojojin Rasha a cewar fadar Kremlin ta shugaban Rasha. A hannu guda kuma Isra'ila ta bukaci 'yan ƙasarta mazauna Rasha su kimanin 60,000 zuwa 70,000 da su sake nazari kan makomar zamantakewarsu da kuma yanayin zirga-zirga a ƙasar. Wata sanarwa da ma'aikatar tsaron Isra'ila ta fitar a jiya Asabar ta ce akwai ganawa tsakanin Prime Minister Benjamin Netanyahu da manyan hafsoshin hukumar tsaro na kasar. Karar makaman artillery da aman bindigogi sun mamaye sararin samaniyar birnin Khartoum a jiya Asabar. Gano sun fadawa kamfanin dillancin labaru na AFP cewa koma musayar wuta tsakanin bangarorin da ke fada da juna ya kawo cikas ga yunkurin samar da kayayyakin agaji a kasar tun bayan barkewar yaki tsakanin shugaban rundunar sojojin kasar Abdul Fattah al-Burhan da kwamandan rundunar sa kai ta RSF Muhammad Hamdan Daglo fiye da watanni biyu da suka gabata. Magidanta da iyalai a birnin na Khartoum na cikin yanayi na firgici yayin da kayayyakin abinci da sauran kayayyakin masarufi ke karanci. Majalisar Dinkin Duniya ta ce kusan mutane miliyan guda da rabi ne suka tsere daga birnin na Khartoum tun bayan barkewar fadan a tsakiyar watan Afrilu. Yanzu haka dai babu ruwan famfo a sassan birnin Khartoum yayin da wutar lantarki ta katse tun ranar Alhamis din da ta gabata a cewar waɗanda suka rage a birnin yayin hira da kamfanin dillancin labaru na AP. Jami'an Amurka da kawayenta sun yi ganawar siri amma sun yi gum yayin da ake dakon yadda takaddama tsakanin fadar Kremlin ta shugaban Rasha da kwamandan kungiyar sojojin haya ta wagana Yevgeny Prigozhin za ta kasance. Jami'an Amurka na taka tsantsan tare da kokarin kaucewa yin tsokaci a kan batun da wasu ke ganin al'amari ne na cikin gida da ya shafi Rasha ita kadai yayin da ita Rashan ke gargadin masu neman tsoma baki. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da takwarorinsa na Faransa da Jamus da kuma Burtaniya yayin da ake tsaka da fargaba kan zamewa ko raunin karfin ikon shugaba Vladimir Putin a Rasha. Ana shan labarun ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa Mahmud zai sake dawowa da karshen labaran duniyar. Amma kafin nan zamu leka kasar Ghana inda gwamnati ta sanar da shirin kullayar jijiniya da kamfanin Trentco Asset Management Group a kokarinta neman farfadowar babbar matatar man kasar da aka shafi shekaru ba ta aiki. Matakin da masu sharhi suka ce zai taimaka wajen sanya kasar dogaro da kai wajen samar da mai tare da karfafa tattalin arzikin kasar. Wakilin Hamza Adam na dauke da karin bayani cikin wannan rahoton da ya hada mana.
Koke-koken wasu ma'aikatan matatar mai din mallakan gwamnati ta Tema Oil Refinery kenan na bukatar da gwamnati ta gaggauta daukan matakan farfado da masana'antar da ta dakatar da taci danyen mai, inda suke cewa wannan matsala na ci gaba da yin mummunan tasiri akan tattalin arzikin kasar. Bernard Owusu shine shugaban kungiyar ma'aikatan. Yace kwararrun ma'aikatan suna kaura zuwa matatar mai a wasu kasashe kamar Afghanistan da Vietnam da Nigeria da dai sauransu. Abinda muke bukata shine duk wani shirye-shiryen da gwamnati ke yi wajen farfado da matatar mai din nan a yi shi da gaggawa domin mu koma bakin aiki. An shafe shekaru matatar mai daya tulo da kasar ki da ita ba ta aiki sakamakon matsalolin da take fama da su da suka hada da rashin samun isasshen kudaden shiga da ingantattun kayan aiki da matsalan shugabanci da dai sauransu. Mataimakin ministan makamashi ta kasa Herbert Krapa ya faɗa wa manema labaru cewa nan zuwa ba da jimawa ba matatar mai din to za ta fara aiki. Yace abinda matatar mai din nan ke bukata ita ce a zuba jari, kuma Attorney General din kasar ya fara tantance wani yarjejeniyar da gwamnati za ta kulla da wata kamfani. In kuwa an ka kammala to matatar mai din Tema Oil Refinery za ta farfado, in ji shi. Nasarin ita kamfanin mai suna Trentco Asset Management Company muddan an kammala yarjejeniyar za ta ringa tace mai galan miliyan 8 a kowace shekara. Ko shin wannan mataki da gwamnati ta dauka zai iya taimako wajen farfado da matatar mai din kasar? Fawaz Abdul Ganiu mai sharhi kan harkar makamashi a Ghana.
Tunda private company ne shi ya duba ya ensure kaman kudin da na sannan ya debo wani abu ya zo. Petrol da yanzu muke sowa waje muke kawo wannan ya rage, kudin petrol ya zo kasa.
Shi ko mai sharhi kan tattalin arziki Dr. Najib Ibn Hassan yayi na amda wannan yarjejeniyar, inda yake cewa daman abin da ke janyo cikas cikin harkar masana'antar shine siyasa, kuma tunda gwamnati ta dau mataki to za a samu amfani.
Abin da ke cin nufuwa kwarya shine ana sa siyasa cikin tafiyar da wannan kamfani ke sa kuma tafiyar da kamar din da gwamnati kuma ta sa cikin wannan kamfani na batun kudi ya funkasa wannan kamfani. Gwamnati ba zai bai da kudi so shi zai sa wannan kamfani ta halaka. To halakan wannan kamfani kuma zai kawo cikas a kasa, masu aiki cikin wannan kamfani za a rasa su ko za a kore su. In an kore su kuma kaduwa cin da Ghana na fama da batun rashin aiki yanzu, kuma gashi wanda kwanza zai karu mutane da iyayen da yaransu da matansu za su cikin wani hali ne kakani kai wannan ga in sun karbi zai taimaka.
Sharif Abdulsalam mai fafatukan kare haƙoƙin bil'adama a nan ƙasar Ghana a buƙatar da a yi ƙoƙarin kula da kare haƙoƙin dubban ma'aikata a wannan masana'anta.
Gwamnati ya duba kan da za a yi bayan zai samu kuɗi zai samu oil a ƙasar Ghana, ma'aikata kuma wannan ma'aikacin kuma su kuma interest su za a kiyaye.
Matatar mai ɗin Tema Oil Refinery ita ce matata ɗaya da Ghana ke rukufa a kai wajen tace danyen mai, amma kuwa matsalar rashin ingantattun na'urorin aiki da karancin kuɗaɗen shiga ya yi sanadin durkushewar kamfanin. Wannan yarjejeniyar dai za ta iya farfado da ita Ghana ta sanya ƙasar dogaro da kai wajen tace mai tare da samar da kuɗaɗen shiga. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
To a gaida Hamza Adam. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu koma ga Mahmud don jin ƙarshen labaran duniyar.
Pakistan ta faɗa jiya Asabar cewa wani farmaki da ta ce ba na tsokana ba ne ya kashe akalla fararen hula guda biyu, kuma ya jikkata wani mutum guda a lardin Kashmir ta kan iyaka. Wanda yake hukumomin na Pakistan na zargin India da hannu. Al'amarin na zuwa ne a fiye da shekaru biyu bayan da ƙasashen biyu suka amince da dakatar da musayar wuta domin mutunta yarjejeniyar da aka cimma a shekara ta 2003 game da ikon tafiyar da yankin na Kashmir. A wata sanarwa, rundunar sojojin Pakistan ta ce a jiya Asabar sojojin India sun buɗe wuta akan wasu makiyayan dabbobi a yankin Setwal, lamarin da ya halaka mutane biyu yayin da wani mutum guda ya jikkata. Batun samar da sahihin man jiragen sama maras illa ga muhalli shine ya mamaye ajandar taron mako guda akan sha'anin zirga-zirgar jiragen sama da ke wakana a birnin Paris na Faransa. Akan daina zuwa ne a daidai lokacin da masu kamfanonin jiragen saman a duniya ke fuskantar matsin lamba game da batun gurbatar yanayi a sararin samaniya. Samar da man jiragen sama ta hanyar abincin da ya lalace ko sinadaran itatuwa ita ce sahihiyar hanyar da ake fatan rage hayakin da ke gurɓata yanayi nan da shekaru masu zuwa. Bangaren hada-hadar sufurin jiragen sama na da ƙarfin gwiwa cewa sahihin sinadarin man jirgin sama zai taimaka gaya wajen cimma burin masu hada-hada a fannin wajen kawar da hayaki mai gurɓata yanayi nan da shekara ta 2050.
Mahmud Ibrahim Kwarke ne karanto mai labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla. A yayin da ake shirin fara aikin haji ga dangadan a gobe Litinin idan Allah ya kai mu, hukuma a hazan jamhuriyar Nijar da kamfanin jigila na Max Air sun sanar da kammala kwashe ilahirin maniyetan kasar daidai da kasan da hukumomin Saudiya suka ware wa Nijar a shekarar nan ta 2023. Abin da ke nufin an yi nasarar magance da daɗaɗɗiyar matsalar jigilar alhazai da ake fuskanta a baya. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulaiman Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
A yayin da yake bitar ƙarshen ayyukan jigilar maniyata zuwa ƙasa mai tsarki a albarkacin hajjin shekarar 1444 da ke daidai da shekarar meladiya ta 2023, shugaban hukumar alhazan Nijar Koho Komisar Ibrahim Kaigama ya tabbatar da cewa an yi nasarar isar da dukkan maniyatan kasar a kan lokaci.
Muna da alaji 15,801 don kuma dukkansu alhari da sun zo cikin garin nan. Zan mu tashi da garin Makka zuwa Mina da Arafat. Kenan wannan tahiyyar yana buƙatar shiri. Mun ga kwamitati ba kaɗan ba wanda kowa mun shaida mu shiga abin da ya kamata ya nasarar da aikin ya yi kyau.
Kamfanin Max Air na daga cikin kamfanoni uku da suka yi aikin jigilar alhazan Nijar a bana. Ganin yadda abubuwa suka wakana ba tare da wata babbar tangarda ba, yasa wakilin kamfanin a wannan ƙasa dan majalisa Alhaji Bukari Sani Zilli yin hamdala saboda babbar rawar da Max Air ya taka a kokarin warware matsalar dakon maniyetan haji, inji shi.
Alhamdulillahi, mun riga mai aiki mun kare abinda aka ba mun kare da kwana 10. Abinda muka ce muna ƙara 18 ga wata, mun ƙara 16 ga wata. Har wanda ba na maci ya ba mun ɗauka. In ka ji ana bodera massage, mun zawa muka yi, muka yi shara.
Sai dai zancen da ake akwai wasu maniyatan da alamu ke nuni ba za su samu tafiya ƙasar Saudiyar ba a bana sanadiyar rashin samun takardar visa. Lamarin da ke da nasaba da rashin adalcin wasu daga cikin ejoji.
Suna da yawan da san visa ba. Kuma abin mamaki akwai wanda ma sun biya kuɗinsu ba samu visa ba. Yanzu zan yi aiki da wanda suke nan, wanda Allah ya kawo, kuma wanda Allah bai sa suka zo ba sai su haƙura har baɗin Allah kai mu, kuma in akwai magana can ƙasa can sai an koma gida za a yi insha Allah.
A nan ɗan majalisar dokokin ƙasa Bukari Sani Zilli na mai shawartar hukumar alhazai ta Koho da ma gwamnatin Nijar da kanta su ɗauki matakai don ƙara tsaftace sha'anin haji.
Gwamnati da babban murya ta amshi aikin haji, ta ce duk wanda yake so ya tafi cikin masha Allah sai ya je ya rubuta ya zuba kuɗin shurin gwamnati. In ya zuba sai ya ce na zuba 3,300,000 da sunan ajansa, gwamnati sai ta ba su la'adar su je su ci kwamsa. Kuɗin jirgi suna nan, kuɗin visa suna nan, kuɗin lajaman suna nan, kuɗin tuwo suna nan.
Rashin kamfanin jigilar jiragen sama mallakar gwamnati ko na wasu 'yan kasuwar cikin gida ya sa a kowace shekara mahukuntan Nijar ke bayar da kwangilar jigilar maniyetan ƙasar ga kamfanonin ƙasashen waje. A 'yan shekarun nan kamfanin Max Air na attajirin Najeriya Dahiru Mangal ne ke samun wannan aiki. Sai dai wasu 'yan ƙasa na sukar wannan harka da suke dangantawa da dalilai masu nasaba da siyasa. mafari kenan a bana aka shigo da Ethiopian Airlines da Fly Nice na Saudi. Abin jira shine dawowar Alhazan Niger akan lokaci bayan kammala aikin hajjin bana. Sule Mummuni Barma mai Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sulaiman Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samu a tashinmu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma kodayaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu da ma labarai da dumadumansu. Kazalika a nan shafinmu na Facebook, na Instagram da Twitter za a iya samun mu. To yanzu anan Washington DC agogo na cewa karfe 11:16 na safe. Yanzu kuma gashirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, miya da alƙairi karmi ya da zamba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Tare da fatan ana cikin koshin lafiya. Halima Abdurrauf ce ke muku lalle marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke tabo duk batutuwa da suka jikanci mu'amalar matasa da kafofin yanar gizo. Madalla, to a cikin shirin namu na wannan lokaci za mu kawo muku ƙarin bayani da misalai akan yadda shaida mara kyau a yanar gizo, wato negative online word of mouth a Turanci, ka iya zama babbar matsala idan duk wanda lamarin ya shafa bai ɗauki matakan da suka dace ba akan lokaci. Kamar yadda za ku fara jin bayani daga bakin Yusuf Salisu Funtuwa, wanda shi ne shugaban kamfanin Vision Pool mai gudanar da ayyukan kula da inganta yadda masu basira za su riƙa tafi da al'amuransu don samun cigaba da aikin ba da shawari na media consultancy.
Are in ba da misalin wasu daga cikin shaida mara kyau da ke faruwa yanzu a bisa yanar gizo, wanda kuma su kamfanonin da ake musu da yake suna da wani tsari na musamman wanda suke kokari su gyara shi, suke daukar da matakan da ya kamata. Idan da zaki lura, idan kika je bisa yanar Twitter misali, zaki ga shugaban bankin Nigeria na Central Bank an je an sanya wani labari yana tafiya na tafiya, to a cikin wannan comment section din nan zaki riga ganin mutane suna zuwa suna cewa Access Bank sun rike masa kuɗi, BBA sun rike masa kuɗi da sauransu. Kin ga wannan ba karamin shaida bace mara kyau, saboda dama idan aka rike maka kuɗi ko kuma ka samu matsala da bankin ka, can babban bankin Najeriya kake kai ƙara, amma a ci bankin naka tara idan bai maka daidai ba. To su kuma bankunan za ka ga suna dawowa a nan daidai wurin kasan inda mutum ya wannan comment, suna ce mashi da Allah ya haƙuri ya duba inbox din shi da abin da suka yi akan matsalar shi da sauransu. To me ke faruwa a nan? Akwai yiwuwar kwastomomi su yi maka shaida mara kyau a bisa yanar gizo sakamakon wani aiki da kamfanin ka yayi masa ko kuma kaya da suka saya wurin ka. Amma kuma yadda za a yi ka taimaki kanka kuma wanke kamfanin ka a bisa idanuwan mutane a bisa wannan kafafen sada zumunta, shine ka rika bibiyar duk inda kake tunanin abin da ake cewa touch point, inda kwastomomi da sauran jama'a suke mu'amala da kamfanin ka a bisa yanar gizo ko kuma suka kira sunan kamfanin ka. Dadin ahwani ita yanar gizon ki, wani lokaci dai mutum zai maka shaida mara kyau kuma yana so duniya ta san da kai yake, sai ya je yayi mentionin dinka, shine zai kirawo sunanka a yanar gizo kenan. To kai kuma da yayi mentionin dinka duk inda kake a duniya, zaka gani zaka ji an ce a bisa Twitter wani yayi mentionin dinka ya ce kaza, kan a Facebook ne duk inda akai za a turo maka notification kuma zaka gani. To in kai ne ke gudanar da kamfanin ka kake mu'amala, to abin da ya dace shine ka haje da abin da kake yi, ka je ka duba korafin shi, ka kokari ka rubuta sako mai dadi ko kuma ba shi hakuri. Wannan zai sa mutane su gane cewa lalle kamfanin nan naka da kake gudanarwa ka damu da shi kuma kana da kyakkyawar mu'amala. To duk abin da yake so ya jingina ka da shi, in Allah ya zaka mutane sun yi kokari sun yi maka adalci.
Kazalika akwai wata dabarar mayar da martani kai tsaye idan aka tsinci kai cikin matsalar shaida mara kyau ta yanar gizo, wato digital response strategy da manyan kamfanoni ke amfani da ita wajen shawo kan matsalar akan lokaci, inji Yusuf Salisu Funtuwa.
In kuma kamfani ne babba, akwai abin da ake cewa digital response strategy. Shi wannan team ne na musamman ma kamfanin yake kirkira. Akwai ma manhaja ta musamman wadda take yin abin da ake cewa social media listening. Za ka sanya duk irin kalmomin da mutane za su iya kira wanda suka shafi kamfanin ka. Kuma wannan ba kamfanin ka kare ake yi mashi ba, har ma manyan 'yan siyasa da gwamnatoci da kungiyoyi masu zaman kansu a NGOs da sauransu suna yin wannan digital response strategy din, saboda irin muhimmancin da shaida mai kyau da mara kyau take da shi a bisa yanar gizo. Wanda za su kirkiri wannan team din su riƙa yin wannan aikin, ita wannan software din tana sauraren yanar gizo duk inda aka kira su sunan kamfanin ka ko a bisa podcast ne ko a bisa YouTube ne ko a bisa blog ne ko video ko audio ko text daga inda aka kira wannan keyword din da ka sa a cikin software din za ta dauko link din ta so ta sanya maka a bisa wannan manhaji za ka bi tracing din ka ji ka gani aka ce ka dauki matakin da ya dace to a takaice dai ya kamata mutane su san cewa shedan nan mara kyau a bisa yanar gizo tana da muhimmanci a kula da ita wani lokaci idan abin yayi tsanani sosai matakan da ake dauka shine kai kokari ka samu ka gina mu'amala da mutanen da ake cewa influencers a social media saboda technically abinda influencer yake yi a bisa yanar gizo shine word of mouth marketing saboda recommendation yake yi ko kuma endorsement ko kuma wani abu da ya shafi haka to idan kai ka samu matsala ta sunan kamfanin ka a bisa yanar gizo kuma ta tafi da sauri ta yadu to abin da yafi dacewa kai shine ka samu ka mu'amalanci mutane waɗanda suke da mabiya sosai a bisa yanar gizo ka gina alaka da su ka incentivizing din su akan duka business dinka da products dinka da services dinka ya zama na cewa dai alaka ce mai nagarta ka gina da su kuma kai kokari ka ga yadda za a yi su taimaka maka wurin yada sunan kamfanin ka da kuma wurin kauda wannan shaida mara kyau wadda su mutane suke zuwa suna yi maka sannan kai kuma ka kiyaye kuma ya kamata a rika bibiya abubuwa ko shaida mara kyau ko duk abu da ya fito ka je kai treating din shi da ba a bari abu ya taru ba sannan a fara tunanin ya za a yi
me horaswa ga kananan yan kasuwa ta yadda za su yi amfani da kafofin sada zumunta wajen bunkasa kasuwancin su da kuma yadda za su rika samun kudaden shiga ta kafofin Zainab Umar Baffa ta yi bayani akan yadda yan kasuwa za su rika kwantarwa abokan cinikayyarsu hankula idan aka samu sabani
to wannan tambayar gaskiya ta yadda za a yi yan kasuwa su yi kokari su kwantarwa abokan cinikayyarsu hankali idan sun samu irin wannan negative comment din da negative abubuwa a kafafen sada zumunta shine na farko za su fito fili su bada hakuri game da abin da ya faru za su yi video ko kuma su posting su bada hakuri ga abin da ake zargin su da shi ko kuma abin da suka yi in har sun yi laifi din su posting su bada hakuri saboda yin hakan zai sa mutane wanda suke kokari su sayi abu a gurin su zai sa su dan ji sauki to tunda har sun fito sun bada hakuri ya tabbatar da cewa like kuskure ne kawai to kuma kuskure dan adam yana kuskure ko a business ko ba a business ba sannan kuma abin da za su iya kada yi domin kwantawa abokan cinikayyarsu hankali shine za su iya dan ba su wani abu da ake kira ko incentive haka misali za su iya dan ba su wani kyauta ko su ba su wani rahusa na abin da za su zo su siya a gurin su ko su dan ba su free delivery ko kuma wani abu da kyauta wanda zai dan ƙara kwantar musu da hankali da zai sa su ci gaba da mu'amalar kasuwanci da su insha Allah
sannan Dr. Suleiman Zakariya dan asalin Najeriya mazaunin birnin Manchester dake kasar Ingila ya bada shawarwari ga kamfanoni masu mu'amalar cinikayya a kafofin yanar gizo
ya kamata su kafofin cinikayya su san mutuncin dan adam su kuma sanin cewa shi daukan ma'aikaci da ya dace yana daga cikin bunƙasa irin waɗannan kafofin cinikayya idan ka dauki mutumin da ya dace wurin aiki zai iya bunƙasa al'adu da kuma halayyan kamfanin ka wurin cinikayyar nan sannan kuma har abokan ciniki su yi sha'awa su ji cewa lalle kamata yayi su ma sai su toma maka marketing suke fadawa wasu cewa idan abinci kake son saya kamata yayi ka garzaya gidan abincin su wane da wane saboda suna da karamci sannan kuma suna mutunta abokan cinikin su kuma akwai buƙatan kuma su irin waɗannan kafofin sayarwa suke horar da ma'aikatan su a wurin inganta customer relationship din su sannan kuma su wanda suke jagoran irin waɗannan masana'antoci ya zamanto sun kware a harkan kasuwanci ba kawai yanda mutane suke shiga harkan kasuwanci kai tsaye ba tare da suna da wani experience ba
sannan shawara da zan iya bawa masu masana'antoci ta yanar gizo shine su kula da kyautatawa abokan cinikayyar su saboda shi abokin ciniki a koda yaushe sai an daraja shi kuma sai an nuna mishi cewa lalle ana kaunarsa a wurin siya da sayarwa ko da ta yanar gizo ne da ba a kai tsaye ba
bincike ya yi nuni da cewa kusan dukan yan kasuwa ba su da wani iko akan abin da abokan cinikayyarsu za su iya faɗi a game da yanayin da suka ji ko na daɗi ko mara daɗi bayan mu'amalar kasuwanci da su idan ana bibiyan al'amura za a iya gano cewa shafukan ba da shaida kamar su Yelp da Travelocity na cike da shaida mara kyau daga abokan ciniki wasu lokuta ma abokan gaban kasuwanci ga kamfanoni lamarin da masana suka ce ire-iren waɗannan ra'ayoyin ko shaida na yin tasiri matuƙa gaya wajen kamfanoni su samu matsala da sauran jama'a da ke son mu'amala da su har ya kai ga rufe kamfanonin to masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka ni Halima Abdullahi ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin ƙoshin lafiya bi salam
ba ta nan ba ta sake ba me yasa alƙur'ani ba ka rike ba
To a gaida Halima Abdurrauf, yanzu kuma lokacin da zan zakullo wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke aiko mana ta email. Sakon mu na farko a yau ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga, garkuwar kungiyar murya talaka. Yace abin tashin hankali ne da ake ƙara samun hawa kayayyakin marasarufi na bukatar rayuwa al'umma na yau da kullum a Najeriya. Duba da cewa akwai dubin dubatar 'yan ƙasar da ba sa ɗaura tukunyar girki a gidajensu saboda tsadan masara, gero da dawa, da kuma uwa uba shinkafa. Sakonmu na gaba ya fito daga Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa tare da Maryam Babagana Alhaji Nuciya wacce kalda Jamila Fati matan Ado Salati goma ga Annabi Rajau. Suka ce dan Allah ku ba mu dama mu yi kira ga 'yan uwan mata kada su matsa mazajensu na aure na cewa sai an yi musu kayan sallah ko yanka dabbar layya. Wallahi yanzu rayuwa sai a hankali, saboda yanzu haka da akwai gidaje ma da ba su samun damar cin abinci sau uku a rana sakamakon tsadar rayuwa da muke ciki. Don haka ku yi amfani da abin da Allah ya hore mijinku don rufa kanku asiri da duniya da lahira. Daga ƙarshe suke addu'a Allah ya azarta mazajensu da dukiya mai albarka. Sai kuma sakonmu na gaba a yau wanda ya fito daga Alhaji Umar Fu'eba Gashuwa Adam A. Adam. Ya ce yunkurin wata babbar kotun tarayyar Najeriya da ke zamanta a Kano na hana gwamnatin jihar Kano da jama'anta ruguza gine-gine da ke kan titin BUK tabbas ya yi daidai. Dama kamata a rika taka gwamnatin Kano birki. Sai yi sakon Aminu Kano Maida da Suleiman kafin malamai Zumbulawa da Sunusi Mereke Maida suka ce don Allah kuwa mu dama mu kira ga iyayen yara da su kula da shige da fice lokacin bukukuwan babbar sallah. Gyara kayanka baya zama sauke maraba. Sai kuma sakonmu da ya fito daga Shehu Adamu Rajau ya ce mahajjatanmu da ke shirin fara aikin hajjin bana a gobe Litinin idan Allah ya kai mu, da fatan za ku yi lafiya ku kammala lafiya, sannan kuma ku saka kasar mu addu'a domin lamarin fa dole sai da addu'a. To sai kuma sakon da ya fito daga Ado Salati goma ga Annabi Rajau da Malam Hussein Dangote Karasuwa da Babagana Alhaji Nuciya wacce kalla tare da Jamilan Ado Salati goma ga Annabi. To sa abin da ya sabuka kenan a halin yanzu. To da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai, amma wannan karan a takaice.
Daren jiya Asabar mayakan kungiyar sojojin haya ta wagana waɗanda suka bijirewa umarnin shugabancin rundunar sojojin Rasha sun fara janyewa daga birnin Rostov na kudancin Rasha. Kwamandan kungiyar Yevgeny Prigozhin ya ce dakarunsa za su koma sansaninsu domin kaucewa yanayi na zub da jini tsakaninsu da sojojin gwamnatin Rasha. Karar makaman artillery da aman bindigogi sun mamaye sararin samaniyar birnin Khartoum a jiya Asabar. Yanau sun faɗa wa kamfanin dillancin labaru na AFP cewa koma musayar wuta tsakanin ɓangarorin da ke faɗa da juna ya kawo cikas ga yunkurin samar da kayayyakin agaji a ƙasar tun bayan ɓarkewar yaƙi a tsakanin shugaban rundunar sojojin ƙasar Abdul Fattah al-Burhan da kwamandan rundunar sa kai ta RSF Muhammad Hamdan Dagalo fiye da wa.
To madalla masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau na yanzu. Sai kuma an jima da dare za mu sake dawo muku da wannan shiri na musamman na kallabi. Yanzu kan a madadin Mahmud Ibrahim Kwadi da ya taimaka shirin ya zo gare ku, sai kuma Jimbi Hamza wanda ya haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyan mu Neu Alsantos daga nan birnin Washington DC. Ni Sarfila Hashin Gumin lake cewa sai mun dawo a shirin madadin. Salamu alaikum.